sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 1 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanin labarai.
Kanin labarai. A mako mai zuwa ne ake tsara mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta je da kasar Indonesia. Mummunar iska mai tafa da ruwa mai ƙarfi ta Italiya ta fara tunkarar komawa teku. A ranar Laraba ne sakataren jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya ya samar da wasu muhimman ƙudurori ga Rasha.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ziyarci Najeriya kan batun yaƙi da ta'addanci. Za kuma a ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da Majalisar Koli ta addinin Musulunci ƙarƙashin mai alfarma Sarkin Musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku kan buƙatar tsage ma Nijar takunkuman da aka ƙaba mata.
Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi wa sarmashin Sultan Muhammad Sa'ad wato jinjina kan cewa kaiwa da komowa da aka yi lalle fa an cimma wani buri wanda ya dakatar da yunkurin a yi yaƙi ko a kaiwa Nijar.
Kamar kowace safiyar ranar Juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawai Dikara ke gabatarwa. Za kuma a ji nasihar Juma'a kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Juma'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A mako mai zuwa ake tsara mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris za ta je Jakarta inda za ta gana da shugabannin ƙungiyar ƙasashen kudancin Asiya a babbar taron da ƙasar Indonesia ke marabta a matsayinta na shugabar ƙungiyar mai barin gado da ke da mambobi goma. Za kuma ta halarci babban taron yankin gabashin Asiya da zai haɗa ƙungiyar ƙasashen yankin na kudancin Asiya da abokan hulɗa irin su Amurka, China, Russia, Australia, India, Japan, New Zealand da Koriya ta Kudu. Ƙungiyar ƙasashen kudancin Asiya da suka tsaya kan ƙa'idojinsu masu dogaro da amincewa da murya ɗaya akan abin da ya shafi ƙudurorin nasu da kaucin matsuma baki cikin al'amarin cikin gidan sauran ƙasashe. Waɗannan manufofi za su ci gaba da zama tsaurara da rauni wajen kula da al'amarin da suka shafi yankin a taron na mako mai zuwa da ya haɗa da takaddamar kogin kudancin China. China ta ce tana da ikon mallaka akan mafi yawan ruwan da layin da ta faɗaɗa da ake ce ma 9-line da ya yi hannun riga da ikirarin mallaka da Taiwan ke yi da ƙasashe huɗu mambobin ƙungiyar ta ƙasashen yankin kudancin Asiya da suka haɗa da Vietnam, Philippines, Malaysia da Brunei. Tun a farkon watan Agusta shugaban Amurka Joe Biden da takwarorin nasa na Japan da Koriya ta Kudu suka sha alwashin mai da martani da murya ɗaya ga dukkanin rikici da ya shafi yankin inda a karan farko suka fito fili suka yi nuni da mummunar ɗabi'ar Rasha a yankin ruwan. Mummunar iska mai tafa da ruwa da aka yi wa lakabi da Italiya a yanzu ta fara tunkarar komawa teku bayan ɓarnar da ambaliyar ta haifar a yankunan yankin kudancin Amurka. A ranar Laraba ne Italiya ta afkawa yankin Florida da gagarumar guguwa mai tafi da ruwa mai ƙarfi kafin daga bisani ta sassauta ta sauka da ruwa mai ƙarfi a ran Alhamis a jihohin Carolina ta arewa da ta kudu na Amurka. Hukumar kula da mummunar guguwa mai tafi da ruwa ta ƙasar Amurka ta ruwaito samun ambaliyar ruwa a yankunan da ke kusa da koguna na arewacin Carolina inda ake sa ran iskar ruwa mai ƙarfi daga yankin tsakiya ta matsa zuwa kogin Atlantika. Wani hasashen yanayi ya nuna cewa mai yiwuwa ne Italiya ta tunkari yankin Bermuda da iska mai ƙarfi ta tafi da ruwa har zuwa ranar Lahadi. Tsibirin da ko a ranar Laraba sai da ya gamu da wata gagarumar iska mai tafi da ruwa wadda aka kira Franklin. Guguwar mai tafi da ruwa ta Italiya ta kashe wutar lantarki ga masu amfani da ita kusan 500 a Florida da makauciyar ta Georgia, yayin da ambaliyar ruwa ta mamaye yankuna da ke kusa da kogi a Florida da iska mai ƙarfin gaske da ta watsu a yankin kudancin Carolina. A ranar Laraba ne sakataren jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya samar da Rasha muhimman batutuwa kan sabunta yarjejeniyar fitar da hatsi da Moscow ta fice daga cikin ta a watan Yuli inda ta rika kai hare-hare akan tashar ruwan Ukraine da kayayyakin aikin gona. Antonio Guterres ya shaida manema labarai da ke ofishin Majalisar Dinkin Duniya a yayin taron manema labaran cewa batun yana kuma da nasaba da buƙatar maido da tattaunawa akan batun kogin Bahar Aswad. Guterres ya ce a hannu ɗaya kuma muna da kwakwaran mafita game da damuwar da ake da ita na samun kafar kaiwa ga abinci da takin zamani daga Rasha zuwa kasuwannin duniya akan ingantaccen farashi. Wato sai dai bai ba da wani ƙarin haske ba akan hakan, ya ce dai tsare-tsaren sun duba damuwar da Rasha ke da ita. To sai dai duk da haka Guterres ya yi gargaɗin cewa wajibi ne a tabbatar da wanzartar da sake farfado da kokarin da ake yi, yace ba zai yiwu mu rika tsalle-tsalle ba daga wani rikici zuwa wani ko daga wata rijejeniya zuwa wata rijejeniya ba.
An jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wata tawagar Majalisar Dinkin Duniya ƙarƙashin jagorancin mataimakin sakatare janar mai kula da batun yaƙi da ta'addanci Vladimir Voronkov ya ziyarci ƙasar. Hassan Maina kaina gare ka.
Counter-terrorism efforts should be a united effort of all the agencies of terrorism.
Mataimakin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ofishin yaƙi da ta'addanci Mr. Vladimir Voronkov, wanda ya fara ziyarar aiki a Najeriya, ke nana ta muhimmancin haɗin kai tsakanin hukumomi wajen ganin bayan ta'addanci da 'yan ta'adda, inda ya ƙara da cewar dole ne dukkanin rukunin jami'an tsaro, hukumomi da cibiyoyin da ke da ruwa da tsaki wurin yaƙi da ta'addanci suke aiki kafada da kafada don cimma manufa. Kana a yi nazarin menene ma ke zama umurna ba isin kawo wannan matsala. Duk da cewar wannan ba aikin sojoji ba ne, amma za su iya taimakawa sosai a wannan fanni.
And I appreciate very much your role in fighting Boko Haram, of course, in line with human rights and humanitarian law.
Mataimakin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniyar, wanda ya gana da manyan hafsoshi a hedikwatar sojojin Najeriya da ke nan Abuja, ya yaba irin rawar da dakarun Najeriya ke takawa wurin yaƙi da Boko Haram da kuma yadda suke bin dukkanin ƙa'idoji irin na ƙasa da ƙasa na mutunta 'yancin ɗan adam yayin da suke wannan fafatawa. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Lieutenant General Taurid Abiodun Labaja, yayi wa mataimakin babban sakataren ƙarin bayani.
The Nigerian Army is supposed to working with the United Nations Office for Counter-Terrorism, combating terrorism.
General Labaja ya ce rundunar sojojin Najeriya shirye take ta aiki da ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke yaƙi da ta'addanci. Ya ce yaƙi da ta'addanci wani abu ne da ke buƙatar sa hannu daga dukkanin ɓangarori. General Labaja ya ce sojojin Najeriya na ta ƙoƙarin shawo kan aika-aikar 'yan ta'addan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da kuma aika-aika irin na 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin ƙasar. Ya nuna sha'awar haɗa hannu da ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke yaƙi da ta'addanci da kuma koyon irin dabaru da wasu ƙasashe suka yi amfani da shi wurin shawo kan ƙalubale irin na 'yan ta'addan.
We need to share from the experience of other countries.
Kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya kenan. Ina jima kaɗan ne kuma mataimakin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniyar zai tashi daga nan Abuja zuwa birnin Maiduguri, inda zai gana da gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum. Kana ya ziyarci wasu cibiyoyin da ke da alaka da ƙoƙarin da ake na wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan yanki. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hauwa Sharif da kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'ai a Pakistan sun faɗa a jiya Alhamis cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake bisa babur ya tayar da bam ɗin shi akan wani ayarin sojoji a wani ƙauye da ke yankin arewa maso yamma, inda ya kashe aƙalla sojoji tara da raunata wasu da dama. Mummunan harin ya faru ne a gundumar Keba da ke yankin Pakhtunkhwa mai iyaka da Afghanistan cewa bangaren ya labaran soji. Prime Minister Rawan Kwaliya na Pakistan Anwar Hakkar yayi Allah wade da har cikin wani sako ta kafar X da aka fi sani da Twitter a baya. Ba dai wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin anan take a yankin da haramtacciyar kungiyar nan ta Tehrik-e Taliban Pakistan wanda aka fi sani da TTP ko Pakistan Taliban ke yawan kaikaitar jami'an tsaro. Ko a makon jiya sai da sojojin Pakistan shi da suka rasa ransu a yayin wata musayar wuta da kungiyar ta sirta tarikano NTTP a kusa da yankin kudancin Waziristan. A kwanan nan dai kungiyar ta Pakistan Taliban da sauran kungiyoyin da ke rike da makamai sun kara kaimi a hare-haren da suke kaiwa a kasar. A bana tashe-tashen hankula sun yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 500 a fadin kasar da suka hada da farar hula da jami'an tsaro. Jami'an soji sun tabbatar da mutuwar sojoji sama da 140 tun farkon shekara ta 2023. Masu fafutukar kare haƙƙin mata a Isra'ila na ci gaba da damuwa game da sabon yunkurin gwamnati na raba haduwar mata da maza a bainar jama'a. Gwamnatin ta fitar da sabbin dokoki da suka hada da naware jinsi a wuraren shakatawa na bakin teku da manyan wuraren shakatawa na ƙasa da wuraren shakatawa da na bukukuwa da kuma na bukukuwa a cikin jami'o'i. Mai fafutukar kare haƙƙin mata a Isra'ila Elena Saskoman ta ce tuni gwamnati ta yi fatali da damar ɗaukaka matsayin mata. Tana neman yadda za ta janye mata daga cikin jama'a ta bin hanyar da ba za a ɗauke ta a matsayin laifi ba. Ta ce haka kuma za a faɗaɗa bambanci ga matan a ɓangaren ilimi, lamarin da ta ce yaka iya haifar da wato hana samun ayyukan yi ga mata. Masu fafutukar kare haƙƙin mata sun yi tasiri matuƙa a yayin watanni 8 inda aka shafe ana zanga-zangar nuna ƙin amincewa da gwamnati mai ci a Isra'ila, lamarin da abokan adawa suka alakanta a matsayin zuga na masu ra'ayin riƙau da na ɓangaren addini masu ra'ayin 'yan magarjiya.
Sai da Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gana da majalisar koli ta addinin musulunci karkashin mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku kan batun tsage ma Niger takunkuman da aka kakaba mata. Shugaba Tinubu ya ce ko da yake an soke yuwar amfani da karfin soji ba za a tsage takunkuman ba a halin yanzu sai idan sojojin Niger sun dawo da gwamnatin demokradiyya. To bayan sanarwar da ofishin yada labarai a fadar gwamnati ya bayar, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tuntubi mai sharhi kan harkokin diplomasiya Malam Mamun Sale dan jin ko wa'adin watanni 9 da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bada shawarar a baiwa sojojin na Niger su mayar da farar hula mulki zai yi. Sai yace
to gaskiya an samu ci gaba akan matsayin farko da shugaba Bola Ahmed dauka da kuma su shugabannin juyin mulki na Niger suka dauka lokacin shan watan 7 a aka yi juyin mulki ne, dan kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi wa musamman shi Sultan Muhammad Sa'ad wato jinjina kan cewa kaiwa da komowa da aka yi lalle fa an cimma wani buri wanda ya dakatar da yunkurin a yi yaƙi ko a kaiwa Niger hari, kuma yana fata nan gaba za su sake komawa Niger din a wannan maganar don a samu mutu dawwamamma.
Kana ganin tayin wata 9 da Tinubu ya yi kamar wanda Abdulsalam Abubakar na Najeriya ya yi na soja ya mika mulki ga hannun farar hula ya zama wata kofa da Niger za ta yi amfani da shi, ko kuwa tilas ne sai an jira ECOWAS don ita ce ke da matsayi na ƙarshe?
To wato gaskiya wannan mafita ce da shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayar kan cewa maimakon su ɗauki shekara uku da suka yi tsara da farkon su sojojin Nijar ɗin wato wata 9 an kuma an rage akan wa'adin da suka ɗauka, saboda an yi an gani a Najeriya sannan lokacin da ya hawo mulki 1998 a wata 11 gama shirye-shiryen zaɓe ya sallama zababbar gwamnati ta Olusegun Obasanjo a wani lokacin. To ina ganin lalle ko ba su yadda ba wata 9, watakila a buga a dawo, watakila wata 18 wato shekara ɗaya da rabi. Ina ganin lalle wannan an samu ci gaba matuƙar gaske akan matsayin shi shugaba Bola Ahmed Tinubu, kuma ya nuna cewa lalle fa ɗaukan matakan soja baya daga cikin ababen da yake son yi, sai har an tabbatar da cewa komai ya gaga ga diplomasiya ta gagara takunkumi ya gagara kana ai tunanin mayuwar ko zakakin mataki na soja
to amma ita ECOWAS ta nuna cewa wannan wata tara ba gaskiya bane ba matsayin ta bane kamar yadda kafar yaɗa labarai ta AFP ke ta yadawa wannan matsayi ya zo daidai irin wanda shugaban kasar Algeria yake badawa cewa a ba sojojin Niger wata shida amma gwamnatin rikon kwariya za a bada karkashin farar hula shi zai yi tsarin mika mulki bayan wannan shi zai fi yin tasiri fiye da wata taron da shugaban Tinubu yake tunani a basu
to gaskiya kada a manta cewa Najeriya na farko uwa ce a kungiyar ECOWAS tana da matukar tasiri kuma shi shugaban Bola Ahmed Tinubu shine shugaban ECOWAS don haka ana ganin cewa duk abin da shugaban Bola Ahmed Tinubu ya faɗa ko a gaban yan jarida ko a gaban jama'a zaka ga cewa yana da tasiri game da matakin da ECOWAS za ta dauka
to a gaida Umar kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodin shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya ana ci gaba da tattake guri game da tangadin turgudewar tattalin arziki a Najeriya
duk wani radadi da za a rage bai isa face man nan a dawo da shi irin yadda shi Buhari isko shi
farkon shekara na 2023 sai da ya kasance kudin shiga Najeriya yanzu ba zai iya biyan ma bashin da ake bi a daidai wannan lokacin ba
tuni da ganin yadda kasashen African da Faransa ta yi musu mulkin mallaka na ta taka tarkon juyin mulki ya sa masana sun fara jan hankalin manyan kungiyoyin wannan nahiya
dole ne wajibi ne kungiyan AU da kungiyan ECOWAS su zauna su yi bincike su gano shin menene yake faruwa a cikin wannan karshe wanda yake karbi yayi da jiya mulki a cikin wannan karshe
sai kuma da alamu kokarin kuga kan da Algeria ke ta faman yi kan sallamar saka sulhu a Niger na ci gaba da fuskantar turjiya
bai yi ba ko kada wannan abu ba mu mare da shi ba Algeria duk abin da ta yi proposal babu abin da yayi
ba za mu ba su dama ba su zo yau cikin wanga matsalolin da ke fuskanta su kamu na wani cikas
waɗannan fa so mun taumaka tattabo cikin tarin miliyan da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin na manuniya shiri na 133 cikin jerin shirin manuniyan da sashin Hausa na muryar Amurka kan kawo muku duk juma'a da sanyin safiya mai yuwa kuma sammakon sanyin safiyar ne sanya majalisar malaman addinin musulunci a Najeriya jan hankalin gwamnatin tarayya Sheikh Yusuf Abdullahi Marafa shine mai binciken kuɗi na masar malaman da yace duk wani tallafi da gwamnatin tarayya za ta bayar ɗan Najeriya babu wani tallafi da ya kai gwamnatin ta mai da farashin litar mai kamar yadda ta same shi a baya
na farko dai muna son ta fahimci wannan al'amari ya bakanta mu duk wani ɗan Najeriya rayuwa to sannan kuma mun ji gwamnati tana magana cewa za ta fito da wasu hanyoyi na rage radadin wannan al'amari da aka gudanar a wannan ƙasa to mu ko muna ganin duk wani radadi da za a rage ko ba da kuɗi ko ba da wani abinci bai isa ya rage radadi ga al'umma ƙasa face man nan a saukar da farashin sa yadda ake sai da lita a gidajen mai a dawo da shi irin yadda shi Buhari isko shi
amma fa in za a koma da shi wannan farashi da kuke so ku ce an sa din shi kenan za a dawo da tallafi
a'a ai ita gwamnati ita ta san da za ta yi matukan man nan ba a dawo da shi yadda yake ba da to babu wani radi da za a janye ga al'umma
kana nufin duk tallafin nan na naira miliyan 2500 da za a ba gwamnoni a jiwi da kayan abinci ba zai rage damuwar nan ba
ai babu wata dama da zai rage domin su gwamnoni dama su sun ka sani ai ba yau an ka saba ba so saboda haka babu wani radi da za a iya yi madan Najeriya ba ce a dawo da kudin mannan yadda Buhari ya same shi ko kasa ga haka nan
game da irin tarin tilin bashin da ya tamce Najeriya kuwa Masar yakan tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancau ne ke cewa gaske ne biyan bashi na laƙume kudin shigar Najeriya amma fa akwai mafita idan gwamnati za ta hau kan hanya
lalle wato kudin da Najeriya take samu na shiga fiye da kashi 90 ma yana tafiya wurin biyan bashi ne in fact a farkon shekara na 2023 daga watan farko zuwa kurin watan hudu sai da ya kasance kudin shigar Najeriya ya zama ba zai iya biyan ma bashin da ake bi a daidai wannan lokacin ba kuma wannan ya sakamakon irin da aka danka karban bashin ne musamman lokacin gwamnati shugaba Buhari ana saka karban bashin ba kan gado kuma ba a ganin sakamako yanayi raguwar rashin aiki ne yanayi raguwar talauci in muka kalla sai muga duk kusan karuwa suke so daga cikin matakan da za a dauka shine kaman man da muke haka ya zama ya karu ya kai daidai kiman da ake bukata sannan kuma ya zama yawan satin da muhimman da ake shi ma an daina kuma an kira masu zuba jari a samu ayyukan yi Najeriya ta dinga samun kuɗin shiga da sauran abubuwa kuma koda shugaba ya shigo sabo idan akwai bashi ba yadda zai ce ba zai biya ba dole za a biya amma ana kokari a ga cewa an dauki manufofi na cikin gida waɗanda za a dinga amfani da su ana samun kuɗi ba tare da an dinga cewa bashi ba wanda kuma wannan zai iya yiwuwa muna da hanyoyi daban-daban muna da ma'adanai ga sunan birjik daban-daban wanda za a iya bugo da su ta yadda za mu samu mu dinga samun kuɗin shiga ga bangaren noma ga bangaren masana'antu ga bangaren yawan jama'a da muke da shi duk waɗannan hanyoyi ne ga maganar ICT din nan wato kimiyyar fasaha na zamani wanda duk in za a bi su za a samu kuɗaɗen da ba sai lalle an dinga cewa wannan bashin ba
da lamu dai hawhawar hayyacewa gwamnatocin da aka zaba da su suke yi ta hanyar juyin mulki na nema ya kawo demokradiya ta waya sai dai kuma tun masana tarihin siyasar duniya irin su Dr. Sha'abu Shehu Aliyu na Arewa House na ganin akwai bukatar juyin mulkin da aka yi a Gabon ya zama ruwa kungiyoyin wannan nahiya ta Afirka matashiya
kasan Gabon kasa ce tun da ta samu injin kai a 1967 Umar Bago mahaifin wannan shi wanda aka hambar yanzu yake mulki sai da shekara 42 yana mulki bayan da ya rasu aka zo aka zabi shi wannan ɗansa Ali Bago ya gaji mahaifinsa to Ali Bago ya hukun gidan mulki ya alƙawarin cewa zai kawo sosai musamman ta fuskan masana'antu da sauransu to amma ba wani abu da ya canza baya ga wannan shugaban ƙasa ne da ake ganin cewa bai da ƙoshin lafiya kullun yana hanya zuwa kasan Faransa domin neman lafiyarsa alhali kuma san ina so kuma shi gaba da harkokin ayyuka da kuma kan gidan mulki sai haka ji mulkin da aka yi ya biyo bayan zabe aka gudanar aka zo aka ayyana cewa shine ƙara lashi zabe karo na uku wanda mutane sun to kan titi sun dinga tawo cewa zaben bai zabe na gaskiya da gaskiya ba amma dai dole ne wajibi ne kungiyar AU da kungiyar ECOWAS su zauna su yi bincike su gano shin menene yake faruwa a cikin wannan ƙarshe wanda yake ƙara dawo da yanayi da kuma yayi da ji mulki a cikin wannan ƙarshe a cikin gaba domin dole ne tabbatar cewa mulkin demokradiya ya zama dingin sa kuma an ci gaba da yin sa a cikin ƙarshen Afirka amma me yasa ji mulki yake son sabon yayi a cikin wannan yanki din
tun bayan yunkurin shiga tsakani don sulhun da Algeria ta ce za ta yi wa Niger da sojojin da suka yi mata juyin mulki wasu ƴan ƙasar suka fara kallon abin a matsayin tatsuniya Malam Idrisa Waziri na cikin hannun daman hambararren shugaban ƙasar Niger amma ya ce tasirin shiga tsakani da Algeria ke sanyi fa abu ne mai kamar wuya
ita Algeria ba mamba ce ba ta ECOWAS kuma Algeria ba ta da wani sani bisa Niger ban ce ta san gwamnatin Niger ba kuma inda Algeria tana iya zamantowa mai shiga tsakani kuma ta samu galaba yau yadda shekara 30 Algeria take cikin galabar ta mai shiga tsakani cikin matsalolin da sun ka handabe Mali kuma babu wanda ya ga Algeria ta taka rawar a zuwa gani cikin wannan rikicin kenan yau cikin matsalolin da muke huskanta ita Algeria ba mai shiga tsakani bace kenan ba za mu ba su dama ba su zo yau cikin wannan matsalolin da muke huskanta su kamu na wani cikas in Algeria kamar kasashe wa'anda ke ji mu na haushi wa'anda ke son su kama muna don mu warware wa'anga matsalolin da muke ciki sai su huskanci kungiyar CDAO ita ce yau da wannan daraja ta mai shiga tsakani su kai musu taimako na mu samu mu warware wa'anga matsalolin da muke ciki
shi ma dai shugaban ɗaya daga cikin kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar ta Niger kamar Sama'il Muhammadu ya ce babu yadda za a yi ma dai Niger ta mararci maganar kutsa kai daga Algeria
wani mataki da sun kai magana da shi mataki wanda suka yi magana wata shida mu ɗan Niger ba mu lamunce da wannan kuma har abada ba za mu lamunce da wannan ba saboda wata shida na mulki kuma a nema a maida wasu tsohon ma'aikanta na bai yi ba ko ko kada wannan abu ba mu mare da shi ba Algeria duk abin da ta yi propose babu abin da yayi abu guda ɗaya ne na harkar zaman lahiya wannan mu ɗan Niger uwan mu guda uban mu guda muna fatan Allah ya sa mu gane mu juna mu zamna tare mu hada kai mu gina kasar mu saboda babu wanda yake iza waya gina kasar mu sama gare mu kasar Algeria ta san da cewa ɗan Niger maza da mata matasan Niger kungiyoyi kowa yana baya ga wannan gwamnati sabuwa ta soji abu ne wanda mu dai muka san kai da dake kai kasa inda yake maka yoyo mu muna fata shi yadda president Chani yake shekara uku ya diba ya gani ya kaza Niger saman tafarki na gaske wanda ko aljani ya zo iko Niger dole ya matsa dan Niger adalci
iya ka batutun da zamu yi baje muku cewa cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake kiɗi musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya domin kowa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1365 ne su yi sallamar cikin kujerin da su ne dama suke ta faman fariya kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryar da kuka ji a cikin wannan shiri musamman ma da salamu mu barman jamhuriyar Niger da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da babu wata hayaniya ni Isa Lodi kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kullum mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaishe ka yanzu kuma ga nasihar juma'a
a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd sunana fani bin salih nini director na yada labarai da hulɗa da jama'a na kungiyar fitan islam ta Najeriya na kasa nasihata a wannan rana ta juma'a mai girma ita ce yadda Najeriya halin da ta fuskanta a halin yanzu ana shirye-shirye na mika mulki kuma abubuwa da yawa na faruwa a ƙasa waɗanda za su iya yamutsa ƙasar ko kawo tashin hankali saboda haka nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima dukkan wani mai neman ayyaki a ƙasa bai fi karfin Allah ba saboda haka dama amfanin da kasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne ga bayin Allah da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a wassalamu alaikum
to da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice
jami'ai a Pakistan sun faɗa a jiya Alhamis cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake bisa babur ya tayar da bam ɗin shi akan wani ayarin sojoji a wani ƙauye da ke yankin arewa maso yamma inda ya kashe akalla sojoji tara da raunata wasu da dama mummunan harin ya faru ne a gundumar Keba da ke yankin Pakhtunkhwa mai iyaka da Afghanistan cewa ɓangaren yaɗa labaran soji Prime Minister Riwan Kwaliya na Pakistan Anwar Haqqar ya yi Allah wadai da harin cikin wani sako ta kafar X da aka fi sani da Twitter a baya ba dai wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin a nan take masu fafutukar kare haƙƙin mata a Isra'ila na ci gaba da damuwa game da sabon yunkurin gwamnati na raba haduwar mata da maza a bainar jama'a gwamnatin ta fitar da sabbin dokoki da suka hada da na ware jinsi a wuraren shakatawa na bakin teku da manyan wuraren shakatawa na ƙasa da wuraren shakatawa da na bukukuwa da kuma na bukukuwa a cikin jami'o'i mai fafutukar kare haƙƙin mata a Isra'ila Elena Saskoman ta ce tuni gwamnati ta yi fatali da damar ɗaukaka matsayin mata tana neman yadda za ta janye mata daga cikin jama'a ta bin hanyar da ba za a ɗauke ta a matsayin laifi ba
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma engineer mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.